إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. daga cikin mutanen da suke samun daraja mai girma a wajen Allah madaukaki akwai matasa. matasa waɗanda suka yi ƙuruciyarsu a cikin bautan Allah madaukaki suna cikin mutanen da suke samun daraja da ɗaukaka a wajen Allah madaukaki. matasa waɗanda ba su yi fasikanci ba, ba su yi fajirci ba, ba su yi munafinci ba, ba su yi zalunci ba, bare kuma kafirci a ƙuruciyarsu, suna da wata daraja ta musamman a wajen Allah a ranar Alƙiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a cikin hadisin da yake sahihul Bukhari da sahihu Muslim cewa saurayi yana cikin mutanen da suke shiga inuwar Allah a filin hisabi. mutum na biyu wanda yake shiga inuwar Allah a ranar tashin kiyama a filin hisabi, yawma la zilla illa zilluhu, mutum na biyu wanda yake shiga inuwar Allah madaukaki, annabi Muhammad ya ce shabun na sha'afi ibadatillah, saurayi ne wanda ya yi ƙuruciyarsa a cikin bautan Allah madaukaki. manzon Allah ya ce saurayin da ya yi ƙuruciyarsa a cikin bautan Allah madaukaki shine mutum na biyu wanda yake shiga inuwar Allah madaukaki a filin hisabi. me yasa annabi bai ce wanda ya yi tsufarsa a cikin bautan Allah shi ma yana shiga inuwar Allah ba? wanda ya yi tsufansa a cikin bautan Allah, ai akwai su tsofi ne masu kulawa da addinin Allah. to me yasa annabi bai ce wanda ya yi tsufarsa a cikin bautan Allah shi ma yana shiga inuwar Allah ba? ai ya yi ƙoƙari. me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce tsoho wanda ya yi tsufarsa a cikin bautan Allah zai shiga inuwar Allah a filin hisabi? me yasa annabi bai faɗa ba? domin galibi idan tsufa ta zo ana gyara hali, sanin cewa bakuntar kiyama ta yi kusa. galibi mutum in ya tsufa yana gyara halinsa, kowa ya daɗe zai ga daɗa. Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari mujallal na biyu shafi na 176 ya ce khassa shabba likaunihi muzinnata galabati shahwa, annabi ya kebe saurayi bai ambaci tsoho ba saurayin da yayi kuruciyarsa a cikin bautan Allah zai shiga inuwar Allah madaukaki a filin hisabi Ibn Hajar yace abinda yasa bai ambaci tsoho ba saboda shi saurayi tare da shi ne ake samun alamar rinjayen sha'awa lima fihi min quwwatil ba'is ala mutaba'atil hawa saurayi yana da soyayya mai karfi akan bin son zuciya shi yasa bahaushe yake cewa kuruciya dangin hauka abinda saurayi ya so to fa yakan so ya samu abin nan koda kuwa abin ba shi da kyau kuruciya kenan don haka bin addini a wannan lokaci na kuruciya yake da wahalar gaske Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya masa rahama yace fa inna mulazamatal ibadati ma zalika ashadd wa adallu ala galabatil hawa bin addinin gaskiya tsayuwa akan shari'a yana zama abu mai wahala ga saurayi saboda dabi'a irin ta kuruciya haka nan al-Hafiz al-Aini yana sharhin wancan hadisin Annabi Muhammad wanda manzon Allah yake cewa mutum na biyu wanda yake shiga inuwar Allah a filin hisabi shabun nasha'a fi ibadatillah al-Hafiz al-Aini a cikin Umdatul Qari mujallad na 23 shafi na 445 yace lam yaqul rajulun kai la'akari da lafazin manzon Allah annabi bai ce rajulun nasha'a fi ibadatillahi ba mutumin da yayi kuruciyarsa a cikin bautan Allah sai annabi ya ce shabun saurayi wanda yayi kuruciyarsa a cikin bautan Allah li'anna al-ibadata fi shabi ashaqqu wa ashadd li ghalabati shahawati saboda ibada ga saurayi bin addini ga matashi abu ne mai wahalan gaske don haka yasa Allah ya tanadin makoma mai girma ga saurayin da ya taso cikin addinin Allah madaukaki har in kana kuruciya kaga kana kulawa da addini to ka kara wa Allah godiya da kuma addu'a Allah shi sa ka dore kuma Allah ya sa ka dace har mutuwarka hakika mutumin da ya samu kyakkyawan kuruciya yana cikin mutanen da suke da karama a wajen Allah a ranar alkiyama mafi girman misali da malamai suke bayarwa game da darajar matasa waɗanda suka yi rayuwarsu cikin bautan Allah shi ne musamman kasancewar Allah madaukaki ya ware sura guda ya mata suna suratul kahfi sura guda aka yi mata suna suratul kahfi Allah ya jera ayoyi guda 26 a farkon wannan sura saboda bayanin darajar wasu matasa da suka yi fice ta wajen bautan Allah madaukaki wannan shi ne misali mafi girma wanda malamai suke bayarwa akan darajar saurayi wanda Allah ya masa dace yayi kuruciyarsa akan addinin Allah har ma a cikin labarin a suratul kahfi Allah yake cewa annabi Muhammad nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ya kai Muhammad mu muke baka labarin matasan nan labari na gaskiya Allah ya kirara su yace innahum fityatun amanu bi rabbihim wasu matasa ne fa da suka yi imani da ubangijin su Allah yake gaya wa annabi Muhammad da jin wannan magana ka san imanin su ya kai imani Allah yake kirara aikin su innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda wasu matasa ne na musamman waɗanda suka yi imani da ubangijinsu wazidnahum huda kuma muka yi musu ƙarin shari'a aqidar ahlus sunna kenan wanda duk yayi kokarin aikin kwarai Allah yana ƙara masa shiriya. Wa rabatna ala qulubihim, mun daure zukatan waɗannan matasan, shedan bai samu isa cikin zukatan su ba, gashi suna cikin kuruciya amma sun gagari shedan da ikon Allah, ba ƙarfin su bane ba dabarar su bace. Shi yasa Allah yace wa rabatna, mu muka daure zukatan, ga sunan ƴaƴan sarakuna ne, dukkan su babu dan talaka, yaran manya ne, suna cikin lokacin da za su iya nishadi, su yi bushasha, su yi walwala, amma suka fifita imani da Allah madaukaki. To tunda ko suna son shari'a, Allah sai ya ƙara musu shari'a. Muddin kana son shari'a, Allah madaukaki zai ƙara maka shari'a. Mun daura zukatan su, iz qamu, lokacin da suka zabura, fa qalu, a cikin garin suka ce, mu fa rabbuna, ubangijin mu, rabbus samawati wal ardi, shine mahalicin samai da kasa, ba mu yadda akwai wani abin bauta wanda ya saba ma Allah nan da muka sani ba, lan nad'uwa min dunihi ilaha, har abada, har mu mutu, ba za mu bauta ma wani abin bauta ba wanda ba Allah ba. Laqad qulna idhan shaqafa, har ko in mun yi haka, to mun yi wani katuwar ƙarya, mun ƙetare iyakan Allah madaukaki. Suka ce ha'ula'i qaumun takhadhu min dunihi aliha, ga ƴan uwanmu mutanen garin nan sun rike wasu abubuwan bauta, sun bar Allah. In ji waɗannan matasa, laula ya atuna alaihim bi sultanin bayyin, me ya hana abinda aka rike ana bautansa ɗin ya kawo wata hujja ga mai bautansa akan cewa ya cancanta a bauta masa? Mutanen nan sun kama bautan wasu abubuwa kuma babu hujja. Faman azlamu mimman iftara ala Allahi kaziba, waye ya fi ƙarya, waye wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya ƙirƙiro ƙarya ya jingina ta ga Allah maɗaukaki? Saboda ƙarfin imanin waɗannan mutata, sai suka ga cewa zamansu a cikin wannan gari ba zai yi ba, domin mutanen garin gaba ɗaya sun kafirci. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah, to in kun kasance kun ƙaurace wa mutanen garin nan da abin da suke bauta wanda ba Allah ba, kun yadda yanzu ku ba ku iya zama da mutanen wannan gari tunda sun kafirce ma Allah? Fa'awu ila al-kahfi, sai ku koma ga kogon dutse, ku je ku zauna a kogon dutse. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, ubangijinku zai watsa muku wani yanki na rahamarsa a cikin kogon dutsen. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, kuma Allah zai shirya muku madogara cikin al'amarin kudin nan. Duk wanda ya dogara ga Allah zai isar masa, tunda kun yadda Allah shi ne kadai abin bauta, shi ya cancanta a bauta masa. Kuma ku ba ku iya zama da mutanen nan da suke kafirai, to ku koma dutse, Allah nan da kuka dogara da shi zai taimaka muku. Allah ya ce wa tarashamsa idha tala tazawaru an kahfihim zatal yamin, kana ganin rana in ta bullo tana karkatawa daga kogon da suke ciki tana yin ta dama. Wa idha garabat, idan ta tashi faduwa, taqribuhum zatal shimal, ranar tana kartansu ta hagu. Wa hum fi fajwatin minhu, suna cikin wani fili a cikin kogon. Sai Allah yake cewa dhalika min ayatillah, zaman waɗannan matasa a cikin kogon nan yana daga cikin ayoyin Allah madaukaki. Kuma dan Allah ya tabbatar maka ba ikon su bane, ba iyawarsu bace, har in ka samu shari'a taimako ne na Allah. Sai Allah yace man yahdillahu fa huwa almuhtadi, wanda Allah ya shiryar shine fa shiryayye. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursila, kuma wanda Allah ya nufe shi da bata, to duk iya da baraka ba za ka taɓa sama masa mai shiryar da shi zuwa ga tafarkin gaskiya ba. Allah madaukaki yace wa tahsabuhum aiqaban, da zaka ga matasan nan zaka dauka farkakku ne ba bacci suke ba, wa hum ruqudun alhali kuma suna cikin bacci, wa nuqallibuhum muna juya su zata al-yamini ta dama, wa zata al-shimali mu juya su ta hagu, da rani a juya su, da damuna a sake juya su. Wasu malamai suka ce a shekara sau ɗaya ake juya jikinsu. Wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasil, ga karen da suke tafe da shi ya miƙa zira'in ƙafafunsa, bil wasil kwanciya irin ta gadi yana daidai ƙofa. Ibnu Kasir yake cewa saboda mala'iku rahama ba su shiga inda kare yake, don haka Allah bai ce karen yana tare da waɗannan matasan ba, karen yana can ƙofa yana kwance, shi ma kuma Allah ya sa masa wannan bacci. Suka ɗauki shekara 309 wa labithu fi kahfihim 300 sinina wa zadu 9, shekara 309 suna bacci a cikin wannan kogo kuma har da karam. Shi da Ibnu Kasir ya ce duk wanda ya raba jikin mutumin kirki zai samu halin kirki, kare wanda ba shi da kima a karantarwar manzon Allah. Ka tattaro hadisi sai da suka yi magana a kan kare, za ka gane kare ba shi da daraja a karantarwar musulunci. Ana samun karnuka waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware su, amma dukkan wani kare wanda mutum ya ajiye shi a gidansa ba don farauta ba, ba don gadin gona ba, sannan ba don kiwo ba, ajiyan wannan kare hasara ne gare shi. Ibnu Kasir ya ce amma duk da haka kasancewan karen nan ya raba jikin matasan kwarai, sai gashi shi ma Allah ya watsa masa rahamar da aka zuba ma waɗannan bayin Allah shekara 309 da su da karen nasu suna kwance suna zuci. Annabi ya ce Allah madaukaki ya ce lawi tala'ata alaihim, kai annabi da za ka kulla a kansu, da za ka leƙa cikin wannan kogo kaga waɗannan matasa, lawallaita minhum firaran, da ka juya ka gudu, lawallaita minhum firaran, da za ka juya ka guje su, wala mulita minhum ru'uba, kuma da za a cika zuciyarka da tsoro da kuma firgita. Sun zauna shekara 309 in ji Allah madaukaki a cikin wannan kogo. Wa kadhalika Allah ya ce haka nan dai yadda Allah ya shirya abinsa, ba'asnahum, sai muka tada su daga wannan bacci, liyatasa'alu bainakum, sun farka sun zazzauna, sai kuma tambaya tsakanin juna, qala qa'ilun minhum kam labistum, tsawon yaushe kuke kwance a wannan guri, ni fa jikina na ji ya dan mutu. Mun dade ko? Qalu, wannan yace labisna yawman, ai mun yi tsawon yini a cikin kogon nan, au ba'da yawmin, wannan yace a'a ba mu kai wuni ba, ka dai duba ka gani ai rana ba ta fadi ba, don haka sashin yini. Akwai bambanci tsakanin muhawara irin ta masu imani da kuma mutanen banza, wanda ayan nan take karantar da mu darasin yadda ake muhawara a karantarwar musulunci. Duk abin da baka da tabbas a kan shi, idan kuka kama hira akan wannan abin, to tabbata ƙarshen maganar ku ta zo iri ɗaya da ta waɗannan matasa masu kima a wajen Allah madaukaki. Suna magana akan dadewansu a cikin wannan kogo, babu wanda ya san tabbas, kaga sun shiga al'amari na gaibi, wannan yace mun wuni, wannan yace a rabin yini muka yi. Mecece kalmar su ta ƙarshe? Qalu rabbukum a'lamu bima labistum, ubangijinku shi yafi ku sanin dadewan da kuka yi a cikin wannan kogo. Abinda ake so ƙarshen maganar ka ta kasance, in dai maganar ta shafi gaibi, ka tabbata baka rufe wannan babin ba, face ka jingina al'amarin ga Allah madaukaki. Wannan shi yake gwada maka cewa matasan nan suna da ƙarfin aƙida, suna muhawara dadewarsu a cikin wannan kogo. wannan ya ce mun wuni, wannan ya ce ba mun wuni ba. Kalu karshen al'amari suka ce rabbukum a'lamu bima labistum, ubangijinku shi ya fi sanin dadewar da kuka yi a cikin kogon nan. Tunda kun farka, falillahi alhamdu. Fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadina, ku tura ɗayanku da wannan zinaren. Alwariq shine alfibba. Ku tura ɗayanku da azurfa ya shiga gari, shine kudinsu a wannan lokaci. Falyanzur, idan ya shiga garin sai ya duba, ayyuha azka ta'aman, wane ne abincin da ya fi tsarki. Falyatikum bi rizqin minhu, sai ya kawo muku wani yankin arziki daga jikinsa. Dan ya ga abinci mai tsafta ya sayo. Waliyatalaff, amma fa yayi hankali ya ringa tafiya ta santa. Wala yushiranna bikum ahada, kada ya sanar da wani game da kasancewar ku kuna cikin wannan kogo. Ko da asirinsa ya tonu, tofa kar ya nuna inda sauran suke. Innahum in yabharu alaikum, idan fa mutanen nan suka gano inda kuke, suka samu nasara a kanku, yarjumukum, to na rami za su yi su jefe ku. Aw yu'idukum fi millatihim, ko kuwa su matsa muku sai kun koma ga addinin su. Idan kuka koma addinin mutanen garin nan, walan tuflihu idan abadan, kenan ba za ku tsira ba har abada, don kuwa kun halaka. Malaman tafsiri sun faɗi maganganu da dama akan wannan kissa, kissan waɗannan matasa waɗanda Allah maɗaukaki ya ba da labarinsu a suratul Kahfi. Maganganu masu tsawon gaske. Ash-Shinqiti a cikin tafsirinsa Abwa'ul Bayan, mujallal na 4 shafi na 22, yace wa'alam, ka sani, inna qissata ashabil kahfi, labarin waɗannan matasa wanda Allah ya bayar a suratul Kahfi, wa asma'ahum, da sunayen matasan, wa fi ayi mahallin min al-ardi kanu, a wace ƙasa suka yi rayuwarsu, a ina wannan kogon yake, labarin matasan nan da sunayensu da wajen da suka yi rayuwarsu, cewar sarkin na wannan lokaci sunansa da ƙayanosu, kullu zalika lam yasbut fihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shay'un, babu wani labarin da ya tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za'idun alamatil qur'an, iyaka abinda ayoyin alqur'anin nan ka karanta ka fahimta sun fada, to shikenan abinda Allah ya fada kuma annabi bai tsora ba. Babu wani abu da aka samu na fassara waɗannan ayoyi ko na ƙara bayani a kansu. Sai yace walil mufassirina fi dhalika akhbarun kaseerun isra'iliya, malaman tafsiri kuwa in ka buɗe littafansu za ka ga labarai da yawa, kuma akasarin labarin ko kuwa duka labaran an ɗauko su ne daga banu Isra'il. Suwaye banu Isra'ila? Yahudawa. Daga littafan Yahudawa aka ɗauko. Ash-Shinqiti yace a arabuna an zikiriha, mu a namu tafsirin Abwa'ul Bayan mun kau da kai mun ki kawo waɗannan labarai. Mai yasa? Li adami siqqati biha, saboda ba mu amince da su ba. Labarin da aka ce ba Yahude ya bayar, ya za a yi ka amince da shi? Haka nan Ibn Kathir, ka duba Al-Bidayatu wan Nihaya, mujallad na 2 shafi na 325, yace wa qad zakara kathirun min al-qussasi wal mufassirin, malaman tarihi da malaman tafsiri da yawa sun yi maganganu, hatta wannan karen bi hadhal kalb naba'un, sun kawo maganganu da dama. Zakara kathiru min al-qussasi wal mufassirin li hadhal kalb naba'an wa khabaran tawila, har wannan karen an faɗi labarai masu tsawo a kan shi. Ibn Kathir yace aktsaruhu mutalaqqan min al-isra'iliyat, akasarin labaran an dauko su ne daga wajen Yahudawa. Wa kasirun minha kadhbun. Ibn Kathir yace da yawa labaran da ake bayarwa akan waɗannan matasa ƙarya ne. Wa mimma la fa'idata fihi, da kuma abin da ma ba shi da amfani musulmi ya sani. Ka ikhtilafuhum fi ismihi, har sabani malaman tafsiri suke game da sunan wannan karen, wa launihi, da kalan karen, kajifa, har kalan karen ma za a faɗa ma kuma ana sabani. Wannan malamin tafsirin yace ai shi ganin sa baki ne karen, ce a ja ne. To shin meye fa'idar ka san kalan karen baki ko ja? Sai me ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi mujallad na biyar shafi na 694, har ma wani malami ke cewa wannan kissa darasi ne ga mutumin da ya tafi wata unguwa kare zai cije shi. Wai idan kare ya tashi cizon ka sai ka karanta wannan aya, wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bil wasi, kaga an samu wani darasi maganin cizon kare. Subhanallah, kana son ka samu labaran sai ka duba tafsirin al-Imam at-Tabari mujallad na biyar shafi na 142. Amma akwai labarin da ya inganta wanda Ibn Hajar daga cikin malamai na hadisi, Ibn Hajar al-Asqalani, ya inganta wannan hadisin yana cikin Taghliqut Ta'liq mujallad na 244. Kuma ka duba Takhrij Ahadith al-Kashshaf mujallad na 301, hadisin Ibn Abi Shayba, Allah ya ji kansa. Abdullah ibn Abbas, sahabin Annabi Muhammad, ya bada labari yace gazauna ma'a Muawiyata ghazwatal Maghrib nahwa Rum. Zamanin Muawiya yana khalifa, Abdullah ibn Abbas yace mun tafi yaki tare da Muawiya, kai lokacin da aka tura shi ya tafi yaki ta yankin Rumawa, ana kiran yakin da suna Ghazwatul Maghrib. Yakin ya auku shekaru 32 daga hijiran Annabi Muhammad bayan mutuwar manzon Allah da shekara 21 kenan. Duba tarikh at-Tabari mujallad na 304. An tafi yakin al-Maghrib, wanda ya jagoranci wannan yakin shine Muawiya bin Abi Sufyan. Abdullah bin Abbas yana cikin sojojin da suka tafi wannan yaki, Allah shi kara musu yarda. Famararna bil kahfi alladhi fihi ashabul kahfi, sai gashi tafiyar mu ta kai mu har mun wuce kogon da waɗannan matasa suka zauna a ciki, matasan da Allah ya bada labarin su dinnan a suratul kahfi alladhi zakara Allahu fil qur'an. Za su tafi yaki sahabban manzon Allah Rum, suka bi ta wannan kogo. Ibn Kathir daga cikin malaman tafsiri yana cikin malaman da suke cewa lallai akwai alamar cewa waɗannan matasan sun yi rayuwarsu ne a ƙasan Turai, yankin Rum shine ƙasan Turai a wancan zamani. Duba al-Bidayatu wan-Nihaya mujallad na 325. Kenan waɗannan matasa Turawa ne, amma zamanin da dadewa Allah bai faɗi zamanin wani annabi ba ne, haka nan Annabi Muhammad shi ma bai faɗi cewa ga annabin da wannan ya auku a zamaninsa ba. Illa dai Allah ya faɗi cewa matasa ne da suka yi ƙoƙari wajen kiyaye dokokin Allah. Muawiya sun tafi yaki tare da sahabban manzon Allah. Abdullah ibn Abbas yace sai gashi mun matasan nan, sanadarna ilaihim, muleka mu gani, kenan sun ma iya gane cewa wannan kogon ne matasan suka zauna a ciki.
wannan labarin Ibn Hajar ya inganta shi. A lokacin da Muawiya jagoran mayaka ya nuna sha'awarsa yana son su leƙa wannan kogon, fa qala lahu Ibn Abbas, sai Abdullah Ibn Abbas sahabin Annabi Muhammad ya ce masa, laisa zalika ilaika, ba za ka taɓa iya leƙa wannan kogon ba. Qad mana Allahu zalika amman huwa khairun minka, Allah ya hana wanda ya fi ka alkhairi. Waye ya fi Muawiya alkhairi? Shi ne Annabi Muhammad. Muawiya yana son ya leƙa Abdullah bin Abbas, ya ce masa ba za ka iya ba. Allah ya ce ma wanda ya fi ka shi ne Annabi Muhammad. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يا محمد da zaka leka cikin wannan kogon, da zaka juya ka guji waɗannan matasa da suke kwance a cikin sa. ولملئت منهم رعبا, kuma da za a cika zuciyarka da tsoro da firgita game da al'amarin su. Abdullah ibn Abbas ya nuna cewa da mirin لو اطلعت lamiri ce da take kan Annabi Muhammad, amma shi Ibn Kathir a cikin Al-Bidayatu wa Nihaya mujallal nabi shafi na 325 yace, al-khitabu hahuna li jinsil insan al-mukhatab la bi khususiyati ar-rasul. Da Allah yace da zaka leka wannan kogon, da zaka juya ka guji matasan nan, da Allah zai cika zuciyarka da razana da kuma firgita da tsoro game da al'amarinsu. Ibn Kathir ya ce wanda ake magana da shi a nan ɗan adam ne, ba wai Annabi shi kadai ba, ba wai da Annabi Allah yake magana ba, ana magana ne da kai ɗan adam, musulmi ko kafiri. Duk inda ka ji Allah ya yi magana a cikin Al-Qur'ani ya kawo lamiri na mukhatab, lawi tsala'ta, da za ka leƙa, karka ɗauka Annabi ne ake nufi. Akwai inda Allah kan yi irin wannan magana kuma ba da Annabi ake nufi ba. Misali, fama yukazzibuka ba'du biddin, da wa Allah yake magana? Me yasa ka ƙaryata ranar hisabi? Kai me yasa ka ƙaryata? Da wa ake magana? Da Annabi Muhammad. Allah, don haka ba wai dan kaji Allah yana magana da mutum guda a cikin Al-Qur'ani sai ka dauka ka kaddara Annabi ne ake nufi ba. Inji Ibn Kathir, Abdullah ibn Abbas sahabin manzon Allah ya yi kowa sanin fassarar Al-Qur'ani. Ibn Kathir ya sani, yace amma ba tilas bane wannan magana ta kasance Allah yana yin ta ne ga Annabi Muhammad. Allah yana yin ta ne ga mai sauraro. Kai mai sauraro, da za ka leƙa wannan kogo, da za ka gudu, kuma da tsoro zai cika zuciyarka. Abdullah ibn Abbas ya ce wa Muawiya ba za ka iya ba. Fa qala Muawiya, sai Muawiya ya ce, ina la antahi, ni dai ba zan bari ba, hatta a'lama ilmahum, sai na nemi sanin masana game da al'amarin waɗannan matasa. Fa ba'atha rijalan, sai Muawiya ya tura wasu mutane. Fa qala, yace musu, idhabu fadkhulu al-kahfa fanzuru, ku je ku shiga wannan kogo ku leƙa ku gani. Ai Allah bai haramta shiga a ganin ba, an dai ce da ka leƙa ga abin da zai faru, ko ba a ce karka leƙa ba, ko yace tunda ba a ce karka leƙa ba to za mu leƙa. Amma ban da shi, idhabu ku je fadkhulu al-kahfa ku shiga kogon nan ku fanzuru ku gani. Fadhahabu, suka tafi. Falamma dakhalu al-kahfa, lokacin da suka shiga kogo, suna shiga bakin kogon nan, ba asallahu alaihim rihan, sai Allah ya turo wata guguwa mai karfin gaske. Fa akhrajatuhum, wannan guguwa ta fitar da su. Fa balaga zalika ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas yana sansani inda sojoji suka dakata, yana cikin sansani sai labari ya iso gare shi, ai Muawiya ya tura wasu sojoji su je su leka kafin ya je shi kansa, kuma ga abin da ya faru, wata guguwa ta koro su. ai nan take Abdullah ibn Abbas sai ya zabura fa an sha ayu hadisu anhum ya kama bada labari saboda gargadin mutane fa qala yace musu innahum kanu fi mamlakati malikin min aljababira wadannan matasa in kuna son ku san labarin su ne zan ba ku labarin su ba sai kun je leƙawa ba dan kun leƙa ba ku sanin tabbaci game da al'amarin su wadannan matasa sun yi zamani cikin zamanin wani kangararren sarki Abdullah ibn Abbas bai faɗi sunan shi ba duk wanda ya ce maka sunan sa daka ya nusu ka nemi ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah ba zai baka ba yahudawa sharrin yahudawa su suka bada wannan labarin shi dai Abdullah ibn Abbas ya ce waɗannan matasa sun yi zamani da wani kangararren sarki fa ja'alu ya'buduna hatta abadul awsad mutanen gari a wannan lokaci suna ibada irin na kafirci har suka kai ga bautan gumaka wa ha'ula'il fityatu fil madina waɗannan matasa kuwa suna cikin garin falamma ra'aw zalika kharaju min tilkal madina Abdullah ibn Abbas yace lokacin da matasan suka ga haka sai suka bar wannan garin fa jama'ahum Allah ala ghairi mi'adin Allah ya hada su ba tare da sun yi alƙawarin haduwa ba kowanne ɗaya daga cikin samarin nan imani ne ya shiga zuciyarsa tunanin barin gari ya shiga zuciyarsa kawai sai ya bar gari sai gashi a bayan gari yana tafiya sai ga wani saurayi can shi ma ya bar gari sai gashi ya taho hanya ta hada su can sai ga wani shi ma ya fito Abdullah ibn Abbas yace Allah ne ya hada su ba tare da sun yi alƙawari da juna ba fa jama'a fa ja'ala ba'dhum yaqulu li ba'd sai wannan yace ma wancan aina turiduna ina za a tafi ne aina tazhabuna to ina aka nufa kowa na tsoron juna amma dukkan su abin da yasa suka bar garin kenan فجعل بعضهم يخفي من بعض wannan yana boye ma wancan abin da ya fitar da shi daga garin li'annahu la yadri hadha ala ala makharaj hadha wannan bai san me ya fitar da wancan ba wala yadri hadha ala makharaj hadha shi ma wancan bai san abin da ya fitar da wannan ba to suna dai tafiya sai suka ga ya kamata fa su san juna tunda dai tahiyya ta hada su fa akhazul uhuda wal mawafiqa suka tsaya suka ce to za mu yi alƙawari ma juna mu yi alƙawari ma juna babu mai cin amanar dan uwansa an yukhbira ba'dhum ba'dha kowa zai fadi ina ya nufa me ya fito da shi daga garin su to sun yi wannan alƙawari fa in ijtama'u ala shay'in idan manufar su guda ce tafiyar su ta zo daya wa illa katama ba'dhum ba'dha idan manufofin su daban-daban ne to kowa ya boye al'amarin da yaji game da dan uwansa sun yi wannan alƙawari fajtama'u ala kalimatin wahida kai ka fara magana me ya fito da kai kuma ina za ka to wallahi ni dai abin da yasa na bar garin nan kafircin ne ya ishe ni mutanen nan fandarewarsu ta yi yawa ni kuwa ba zan iya haƙuri ba don haka na bar garin zan tafi inda duk Allah ya zaɓa min shi kenan to kai fa wallahi ni ma dai haka ne to kai kuma fa ni ma dai labarin kenan a'a fa qalu duk sai suka ce rabbuna rabbus samawati wal ardi ubangijinmu fa shine ubangijin samai da ƙasa lan nad'uwa min dunihi ilaha ba za mu taba bautan wani abin bauta mu bar Allah ba laqad qulna idha shatafa qala Abdullah ibn Abbas yace fa fuqidu gashi yaran manyan gari ne an neme su an rasa fa jaa ahluhum yatlubunahum iyayen su suna ta neman su la yadruna ayna dhahabu basu san ina suka tafi ba farufi'a amruhum ila al-malik sai aka dauki al'amarin su aka je aka ba mu sarki labari fa qala sai sarki yace la yakunanna liha'ula'il qaumi ba'da al-yawmi sha'dun wadannan matasa da suka bar gari an neme su ba a same su ba, to fa lallai akwai wani babban al'amari tattare da su. Yara ba wai ƴaƴan talakawa ba, suna cikin gata su bar gari, ai kaga lallai akwai abin labari. Nasun kharaju la yudra aina zahabu fi ghairi jinaya, matasa ne ga sunan kuma cikin jin daɗi, sannan sun bar gari ba su yi ma kowa laifi ba, wala shay'in yu'raf, ba a taba sanin su da wani halin banza ba. Waɗannan yara akwai babban al'amari game da su, inji sarkin. Fada'a bi lawhin, sai ya ce a kawo masa wani allo min rasasin fa kataba fihi asma'ahu, ya dauki karfe, allan karfe, aka zana sunayen waɗannan matasa a jiki. Thumma turiha fi khizanatihi, sannan sai ya jefa cikin adakarsa ana ta binciken inda waɗannan matasa suke. Abdullahi bin Abbas ya ce falizalika, don haka yasa Allah ya ce ashabal kahfi war raqim, ma'abota kogo da kuma rubutu da aka yi. War raqim, rubutun da aka yi, huwa Allahu allazi katabu, Allah nan da aka rubuta sunansa shi ake kira ar raqim. Fantalaqu, waɗannan matasa sun tafi, hatta dakalul kahfa, har suka shiga wannan kogo. Fadaraba Allahu ala azanihim, sai Allah ya doki kunnuwansu, abin nufi fanamu Allah ya sa musu bacci. Falamma falau anna shamsa tatlu'u alaihim, da rana tana kulla kansu, la akhraqatuhum, da zata kona su. Walaula annahum yuqalluna la akalatuhum al-ard, Abdullahi bin Abbas ya ce in ba dan ana juya jikinsu ba, da kasa ta ci jikin, saboda tsawon shekaru da suka dauka a wannan waje. Zalika qaulullah, Abdullahi bin Abbas ya ce wannan shine abinda Allah yake nufi da watara shamsa, kana ganin rana in ta bullo, haka nan kuma in za ta fadi, Allah madaukaki ya karkata ta, ba ta bulla a kawunansu, ba ta fadawa a kawunansu. Qala Abdullahi bin Abbas ya ce summa inna zalika al-malak zahaba, yau da gobe wannan sarki sai ya mutu. Waja'a malakun akhar, aka yi wani sarkin. Fa'amida fa'abada Allah, wannan sarki wanda suka tashi a zamaninsa ya zamanto sarki ne na kirki, musulmin kwarai, mai bautan Allah madaukaki. Wannan sarki wa kassara tilkal awsar, ya kakkarya gumakan da suke gari. Wa adala fin nas, yayi adalci a cikin mutane. Fa ba'asahumullahu lima yuridu, sai Allah ya tada su daga wannan baccin saboda wata hikima da ya barwa kansa sani. Sun farka bayan shekara 309 ana bacci. Fa qala qa'ilun minhum, me magana cikin su sai yace kam labistum, tsawon yaushe akai ana kwance a wannan guri. Fa qala ba'dhum, wani daga cikin su yace yawman, mun samu kwana guda anan. Wa qala ba'dhum, wani ma yace yawmain, kwana biyu muka yi dan naji jikin nawa ya nuna. Wa qala ba'dhum, wani yace aksara min zalika, kai kwanakin da yawa. فقال كبيره عبد الله بن عباس يتي ببنسو سيتي لا تختلفوا كذا كوي ساباني ساباني باشي لكو ربكم أعلم بما لبستو وبنججن كشية في سنة دقية وانا كوكينا كنا فانشي أبن دي سانتي كر كوي ساباني فإنه لم يختلف قوم قط إلا هلقو باب متانند داسي ساباني أسكان جونا بأكب ينصبا face karshen al'amarin su shine halaka. Don haka akul kuka bude wannan kofa. Fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu waliyatalaff. Abdullah bin Abbas yace azka ta'aman, abinci mai kyau, mai tsarki. Azka ana nufin athhar, abincin da yafi tsarki. Innahum kanu yazbahuna al-khanazir, saboda a wannan lokaci suna yanka aladu. Don haka da suka farka daga bacci suka ce in ka je sayo abinci ka dubi abinci mai tsafta, naman alade ba shi da tsafta. Qala, yace faja'a ila al-madinati, sai ga wannan mutum ya isa cikin gari da kudin sa a hannu. Fara'a sharatan, kafin ya isa cikin garin sai ya ga alama a gefen hanya, an karaha shi alamar bai santa ba, anya ko garin ne zan shiga dazu dazu wara abun yanan ankarahu yayye sai ya ga wani irin gini ginin gaba ɗaya bai taba ganin irin sa ba ginin ba irin wanda ya zamani da shi ba kuma yadda wannan abu yake wallahi haka nan ne da za a tada wanda ya mutu shekara 300 da suka wuce a nan Najeriya in ya tashi to zai dauka mafarki yake rayuwar gaba dayanta sabuwa ce zai gani sun madana ya ce to bari dai aje dana ila khabbazin ya ga wani mutum mai waina farama ilaihi bi dirhamin sai jefa masa sulan azurfa ba ni waina wa kana darahimuhum ka khifafir ruba' a wancan zamanin sulan azurfa da ake zuwa a yi kefane da shi girmansa kamar kofatan dan raƙumi wato ba za ka iya sa shi a aljihu ba saboda girman shi zai yi ta jan wandonka ko a yanzu ne a baka azurfa wanda ya fi ƙarfin a sa shi a aljihu ai kayi arziki to shi wannan yana sai da waina gashi an jefa mar abu da girma fa ankara al-khabbazu dirhama mai waina sai hankalinsa ya tashi game da wannan sulan da aka jefa mar min aina laka hadha dirham ta ina ka samu wannan azurfa kai laqad wajadta kanzan wallahi ka samu taska kai kan kun huta gidanku saboda kun yi arziki to yanzu waina kake so da wannan azurfan guda daya latadullani alaihi lalle ka nuna mai inda ka samu wannan abin aula arfa annaka ila al-amir koko in kai ka wurin sarki kaga da sarki da ni duk muna son kudi ni ba mamaki kadan nake so amma in na kai ka wajen sarki to kare ka ta kare abinda duk ka tara zai kwaci wanne ka zaba sai yaron yace at tukhawifuni bil amir yanzu sarkin kake bani tsoro game da shi wa abidihi qanul amir alhali babana yana daga cikin mukarraban sarki ka ce za ka kai ni kara gurin sa kala sai ya ce man abuka waye baban naka kala sai ya ce fulanin ga sunan shi falam ya arifu shi wannan mai waina bai taba sanin irin wannan sunan ba fa kala sai ya ce to famanin maliku ga yamin sarkin me sunan shi kala sai ya ce fulanin sunan shi wani falam ya arifu shi mai waina bai taba jin sunan wannan sarkin ba shekara 300 fattama alaihin nasu wasa-wasa dai mutane suka haɗu to lafiya farufi'a ila amilik to an ga mutum kayan jikinsa kamar mahaukata saboda yanzu idan mutumin da ya mutu shekara 300 ya tashi in kaga irin kayan da suke sawa sai kaga kamar mahaukata ne kai ma in ya ganka sai ya ganka kamar tababbe kowane mutum Allah ya yi shi daidai da zamaninsa sai suka kai magana fa gaban mai unguwa to mu je wajen sarki wannan babban magana ce aka je gaban sarki fa akhbarahu ya faɗa mar sunan shi fa kala sai sarki dama cikin kakanninsa akwai wannan labarin kuma an riga an rubuta sunayensu a jikin wannan allo sai ya ce alayya billahi ku buɗe wannan adakan ku ciro allon nan ku kawo mu gani faji'a bihi aka zo da wannan allo fasamma ashabahu yana fadin yan uwansa abokansa fulanan wa fulanan akwai wani akwai wani akwai wani wa hum maktubuna fi llahi kuma duk sunayen suna rubuce a jikin wannan allo fa qala an-nasu sai mutane suka ce inna allaha qad dallakum ala ikhwanikum yanzu dai Allah ya nuna muku yan uwanku da ake ganin sun bace din nan wa antalaqu sai fa gaya na jama'a ta fito daga gari warakibu suka hau kwalakwali hatta atawul kahfa har dai suka iso wannan kogo falamma da naumin alkahfi sun kusa shiga kogo fa qala alfata sai wannan saurayin yace musu makanakun ku tsaya anan akwai alkawari da muka yi da yan uwana ba zan taba kawo wani ya shiga wurin ba hatta alkhula ana ala ashabi ku bari in shiga in ba su labari ga yadda abu ya kaya don su kansu ba su san mun yi shekara 309 a cikin wannan kogon ba ولا تهجموا كركو فادا مسو فيبزؤوا سرازنا منكم game da ku وهم لا يعلمون ان الله قد اقبل منكم basu san cewa Allah ya karbe ku yanzu ba wa taba alaikum Allah ya yafe muku basu san cewa yanzu garin nan duk musulmai bane fakalu suka ce to la takhrujanna alaina ba za mu barka ba sai kai alƙawari zaka fito don karka shiga wurin da ba zaka fito ba ehe kana na'am insha Allah sai yace zan fito amma in Allah yayi nufi shi yake gwada maka suna da ilimin gaske zan fito amma fa in Allah yayi nufi in bai yi nufi ba shikenan Allah bai kama shi da wannan kalma fa dakala yana shiga fa lam yadrau aina zahaba na wajaba su san ina ya tafi ba wa ummi alaihimul makan sai Allah ya makantar da su wurin ma da ya shiga su juya dama ne hagu ne an rasa ma ina kofar kogon take fa talabu wa harisu sun yi nema na'am akwai kofar kogo amma ba su iya gane ainihin cikin ta inda yaron ya shiga Allah ya rufe fa lam yaqdiru ala dukhuli alaihim basu iya shiga ba duk inda suka tinkara sai su ganshi dutse ne kawai a rufe Allah ya rufe fa qalu shine sai suka ce akrimu ikhwanakum ya kamata waɗannan matasa a daraja su fa nazaru fi amrihim suka dubi al'amarin su magana ta je gaban sarki me ya kamata a yi game da waɗannan matasa waɗanda suka yi biyayya ga Allah madaukaki Allah madaukaki ya faɗa mana hikimar wannan labari inda yake cewa wa kadhalika a'asarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun mun tada waɗannan matasa ne saboda mutane su san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne wa anna sa'ata atiyatu wa anna sa'ata la rayba fiha sa'ar ƙarshe game da duniya tana tafi babu makawa dalilin da yasa muka tada waɗannan matasa kenan idh yatanaza'una bainahum amrahum Allah ya ce lokacin ne fa suke jayayya game da al'amarin matasan me ya kamata a yi fa qalubnu alaihim bunyana wasu su ce abinda ya kamata shi ne a gina wani wuri a daidai kofar kogon in an yi gini a sanya mai gadi saboda kar ma wani dan adam ya shiga dan ya cutar da waɗannan matasa qala allazina galabu ala amrihim waɗanda suka yi rinjaye akan al'amarin sai suka ce la nattakhizanna alaihim masjida mu kan masallaci zamu gina akan wannan wuri masallaci ya kamata mu yi a daidai wannan kogo masallaci ya kamata mu yi a daidai wannan kogo fattakhazu alaihim masjida sai suka gina masallaci a wurin faja'alu yusalluna alaihim suna salla wa yastaghfiruna lahum suna neman musu gafara nan aka samu sabanin fahimta shin waɗanda suka ce a gina masallacin nan musulmai ne ko kuwa kafirai ka duba tafsirin al-Imam Tabari mujallad na 15 shafi na 149 daga nan ne darasin mu ya fara mu karanta littafi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wa qala Allah subhanahu Allah mai tsarki da daukaka yace qala alladhina galabu ala amrihim waɗanda suka yi rinjaye akan al'amarin su sai suka ce la nattakhizanna alaihim masjida za mu riki masallaci akan wannan guri za mu fara karatu kuma lokaci yayi sai mu dakata haka sai wani mako Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa akwai tambaya ko
shari'a ake nufi
har idan mutum yana cikin kuruciyarsa ya yi kokari wajen kiyaye dokoki. Idan ana misalin mutumin kwarai za a nuna shi, wannan bai hana a samu yana kuskure ko yana aikata wani zunubi. Masu imani su ma suna sabon Allah, bambanci tsakanin mai imani da munafiki, shi munafiki bayan maganin yana zunubi, mai imani kuwa in ya saba ma Allah yana neman gafararsa. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, da zaran mai imani ya aikata sabo ya nemi gafara, to bai ci gaba da aikata wannan zunubi. Saboda haka, don kana saurayi kai wani abu na zunubi, kai nadama, ka nemi gafaran Allah a cikin kuruciyar taka, baka ci gaba da yi ba, ana fatan kai ma ka shiga inuwar Allah a ranar tashin kiyama. Na bai kamata ba, bai kamata mutum ya aje kare don gadin gida ba.
A yake da akwai wani karatu da ake shi mai hawan da Kur'ani, in farkon ba na kawai Kur'ani a cikin sa suna nuna hoton kurban da ana ran karatu, ma na wannan karatu da ta dauki ya zama da ya ku kurari.
To lallai ba gaskiya ba ne, saboda ko babu wanda ya san inda kogon yake, babu wanda ya san inda wannan kogon yake, harsashe ake ta yi. Amma yadda muka faɗa, zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya nufe su da ganinsa, ba kuma ba mu samu labari kuma wannan kogon yana nan har yanzu ba. Don haka yin hoton kogon wannan wani shishigi ne.
A wannan ma'amalar sadarwa sun da ya zo a cikin yanayi, akwai wani kantace da aka wa mutane da shi cewa an kuma su kuma da yi rayuwa na su da su cewa akwai wani sabon alƙur'ani da ake ya tsawa wani da su na su da yin rawar da ke wani abu haka ne wanda ake da aka da shi shi ma wani ke muka a kan su zai ga shi da wannan da akwai insha Allah ke don ana son tafiye da hanyoyin da wani tafiye da ta yana na cikin waya da za mu yi mutane bayani kuma karkar da matan kama da su da shi wani
abu. Wani Kur'ani ya hito yana yawo, to ya zan yi sani. Kuma don wani Qur'ani ya fito yana yawo babu komi, ba zai kuma je ko ina ba. Wannan tun zamanin annabi yana da rai, irin su Musailamah ibn al-Habib al-Kazzab sun yi da'awar annabci, sun yi da'awar suna da nasu surori na Qur'anin su, wanda kuma ba za a sake mutum irin Musailamah ba, saboda ya samu karbuwa wajen kafirai ta kai ga sai da aka gwabza yaki tsakaninsa da sahabban annabi Muhammad zamanin sayyidina Abubakar. Yakin da aka yi da Musailamah, saboda karfin yakin sai da aka samu mahaddata da suka yi mutuwar shahada sun kai mutum 700. Labarai ma daban-daban, wasu sun ce sun kai mutum 1000, ba wai adadin sahabbai kadai da suka mutu ba, ana nufin mahaddatan alqur'ani cikin sahabbai waɗanda suka mutu sun kai mutum 700. An yi yaƙi ne tsananin gaske tsakanin sahabban annabi Muhammad da mutanen Musailamah. Yanzu haka sai dai tarihi, don haka tun annabi na da rai, ai wasu sun yi da'awar alqur'ani wanda ya saba mana shi kuma bai kai ba. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu wa lan taf'alu, kana musulmi har kana damuwa wai wani qur'ani na yawo a duniya, yayi ta yawo ba inda za shi.
Mai wannan tunanin matashi ne kuma shi da kan kuma matasa ko ya halatta shi kwaikwayo da matasa da aka halatta na mana a karatu yau, wato kan ne da kan yin tunanin shi don kuma niyyar tuka da kasar shi ta haihuwa kuma inda yake tsammanin samun sa'ida.
Idan yana ganin ta lalacen ba,
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. daga cikin mutanen da suke samun daraja mai girma a wajen Allah madaukaki akwai matasa. matasa waɗanda suka yi ƙuruciyarsu a cikin bautan Allah madaukaki suna cikin mutanen da suke samun daraja da ɗaukaka a wajen Allah madaukaki. matasa waɗanda ba su yi fasikanci ba, ba su yi fajirci ba, ba su yi munafinci ba, ba su yi zalunci ba, bare kuma kafirci a ƙuruciyarsu, suna da wata daraja ta musamman a wajen Allah a ranar Alƙiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a cikin hadisin da yake sahihul Bukhari da sahihul Muslim cewa saurayi yana cikin mutanen da suke shiga inuwar Allah a filin hisabi. mutum na biyu wanda yake shiga inuwar Allah a ranar tashin kiyama a filin hisabi, yawma la dhilla illa dhilluhu, mutum na biyu wanda yake shiga inuwar Allah madaukaki, annabi Muhammad ya ce shabun nasha'a fi ibadatillah, saurayi ne wanda ya yi ƙuruciyarsa a cikin bautan Allah madaukaki. manzon Allah ya ce saurayin da ya yi ƙuruciyarsa